Sasha Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25.31 da kuma 49 masu rarrama wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara FM Nomad FM da Lord da tashar Mutavi Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yabai a Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma si yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna na abiyahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toroni daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku ta abin muke tafe da shi mu fara da kanin labaran duniya Ibrahim Ka'almasi Garba gare ka
to shugaban Amurka koko shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau din nan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da yadda za a kare wato nahiyar Turai Shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta mummunar wutar dajin California din nan da sakaci sannan Amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama majiragen yakin gamayyar da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen
To bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga Abuja inda za ku ji kokarin da dakarun sojojin Najeriya ke ci gaba da yi domin wanzar da zaman lafiya wajen yakar ƴan kungiyar Boko Haram
a yau in ka duba duk duniya yaki ya koma ta sama ana maganan air power kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakaru na sama suke yi saboda training da suka samu za a ci gaba da samun nasara
haka kuma daga jamhuriyar Niger za ku je cewa al'ummar Fulani sun yi watsi da kiran da ƴan ta'addan arewacin kasar Mali ke musu
kamar mu sakanin mu da iyaka da Mali yau ya kai shekara 30 da muke fama da tashin hankali kwace-kwacen dukiya kashe-kashe sakani a al'ummomi na ko wannan mun san da shi Mali haka ne ake Burkina haka ne ake Nigeria wannan ba kazancin
sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim ka Almasi Garba amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau din nan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai. Washegarin isar shugaba Donald Trump birnin Paris yanda isarsa ke da wuya ya ciciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin. Da suka fara tattaunawa a fadar Elysee, shugaban Amurka ya sake jaddada buƙatar sake raba nawayar kare nahiyar Turai yadda ya kamata. Muna son ganin Turai ta yi ƙarfin gaske a cewar Trump. Sai kuma shi shugaba Emmanuel Macron ya mai da magana da cewa na yi imanin cewa muna buƙatar Turai ta yi ƙarfin gaske kuma matakan tsaronta su dada inganta. To amma shugabannin biyu sun kiyaye sukar juna musamman a bainar ƴan jarida. Sai dai tunda farko jirgin shugaban Amurka na Air Force One na sauke shugaba Trump a jiya Juma'a a filin jirgin saman Oli na kasar Faransa kenan sai shugaba Trump ya yi sallama da caccaka inda ya bayyana kiran da shugaba Macron ya yi cewa a kafa rundunar sojin Turai da abin da ya kira rainin hankali A halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban Amurka Donald Trump na can kasar Faransa wannan bai hana shi amfani da kafar sada zumunci ta Twitter ba wajen sukar jami'an gwamnatin jihar California waɗanda ya zarga da sakaci kan batun shawo kan wutar dajin nan da ke laƙume yankin gabar yamma ya ce wutar ta auku ne sakamakon rashin tafi da harkokin dajin yadda ya kamata sannan yayi barazanar hana su duk wani tallafi daga gwamnatin tarayya shugaba Trump bai ambaci matsalar rashin ruwan sama da bushewar kasa da yankin California ke yawan fuskanta ba hukumomin tsaro a arewacin California a jiya Juma'a sun ce mutane 9 sun mutu sanadiyar wutar dajin wadda ɗaya ce daga cikin guda 3 da suka kona gidaje sama da 6400 sannan suka tilasta gaggauta kwasar jama'a daga muhallansu wutar wadda ta tashi ranar Alhamis ta kusa ninkawa har zuwa 4 zuwa jiya Juma'a jami'ai sun ce kashi 5 cikin 100 na wutar ne kadai aka iya kashewa to karafa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama majiragen yakin gabayyar da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen. Ƙasar Saudiya dai ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci Amurka ta daina, saboda yanzu sojojin gabayyar su ma sun iya zuba mai ɗin a sararin sama. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce kusan kashi 20 cikin 100 na jiragen yakin gabayyar Amurka ce ke ba su mai a sararin sama. Gamayyar da Saudiya ke jagoranta mai goyon bayan gwamnatin Yemen ta fara kai hare-hare kan 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran tun a watan Maris na shekara ta 2015. Tun sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa an kashe mutane sama da 10,000 kuma akasari ta hare-haren jiragen sama. Ƙasar Rasha ta ɗau nauyin wata tattaunawar da aka yi jiya Juma'a tsakanin wakilan gwamnatin Afghanistan da kuma na Taliban a yunkurin Rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe shekaru 7 ana yi, ko kuma 17, wanda ƙasashen yamma suka yi ta ƙoƙarin kawo ƙarshensa suka kasa. A baya sau biyu ana ta ɗage tattaunawar da Rasha ta shirya ana gab da fara tattaunawar, bayan da gwamnatin Afghanistan ta ki shiga tattaunawar. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yau Asabar ya rarraba kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi ga ƙasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da Saudiya da kuma Amurka. Nan take dai ba a samu tabbaci daga wata daga cikin ƙasashe biyar ɗin cewa ta samu kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar ba. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Kasavlu ya faɗa a farkon wannan satin cewa gwamnatin Turkiya na da ƙarin bayanai kan yadda aka yi wannan kisan, kuma wai mai yiwuwa dai a rarraba ma jama'a muddin aka gama binciken.
Labarin da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin, kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun karkashe mayakan Boko Haram inda suka yi ƙaura daga yankin tafkin Chadi zuwa arewacin jihar Borno. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Air Task Force Operation Lafia Dole conducted the airstrikes yesterday.
Kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola, ke ƙarin bayani kan wani mummunan hari da jiragen yakin sojin saman Najeriya suka kai inda suka karkashe mayakan Boko Haram masu yawan gaske a arewacin jihar Borno. Ya ce biyo bayan bayanan sirri da muka samu cewar 'yan Boko Haram sun kwaso wasu mayakansu daga zirin yankin tafkin Chadi inda suka yi ƙaura zuwa arewacin jihar Borno a wuraren ƙauyen Talala a jigin Dabuk. Mun ƙara tura wasu kuraman jiragen leƙen asiri inda suka tantance kuma suka tabbatar da yawan mayakan wanda suka gidaje irin na baca-baca haka ƙarƙashin duhuwar bishiyoyi da ke wannan yanki na Talala. Nan take kuma jiragen yakinmu da ke ƙarƙashin rundunar Operation Lafiya Dole samfurin Alpha Jet ka tunkari wannan wuri inda suka bude musu wuta mai yawan gaske, suka rugurguza wannan sansani kana aka kashe da dama daga cikin 'yan Boko Haram ɗin. A cewar Air Commander Baba Gamawa mai ritaya, da irin wannan farmaki lalle za a kau da 'yan ta'addan sannu a hankali.
A yau in ka duba duk duniya yaƙi ya koma ta sama, ana maganar air power. Kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakari na sama suke yi saboda training da suka samu, za a ci gaba da samun nasara. Wannan abubuwa shure-shure ne, baya hana mutuwa, insha Allah za a zo a ƙarshen wannan abubuwa. Saboda haka wannan abubuwa haka za mu ci gaba da yi, ana samun nasara, ana kakkashe su.
Masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun, wanda ya ba wa sojojin saman Najeriya, ya nemi da su ƙara maida hankali sosai wurin ci gaba da ƙara tattara bayanan sirri.
Intelligence da ake samu ya kamata a faɗaɗa shi, saboda akwai abin da ya shige ɗauka a ƙasa, amma kuma akwai abin da ake kira human intelligence. Kuma ya kamata a samu ana collaboration, saboda in ka duba duk wani yaƙin da ta'adda da yake faruwa a duk duniya gabaki daya. Alaba shi Syria ne, alaba shi Iraki ko kuma Yemen da sauransu. AFOS su suke taka rawa a irin wannan yaki. Saboda haka Nigerian Air Force gaskiya suna babban nasara akan wayannan ƴan ta'adda na Boko Haram.
Eya Commander Daramola yace sojojin saman Nigeria za su ci gaba da aiki tare kafada da kafada da takwarorin su sojojin ƙasa har sai sun kammala ganin bayan burbushin mayakan na Boko Haram da suka rage. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Baba kuna gwamna zuwa kaya miya allura
a gaida Hassan Maina Kana. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan arewacin ƙasar Mali suka buƙaci al'ummar Fulani ƙasashen Afirka ta yamma su ci gaba da yin jihadi a wannan yankin. Sai dai tuni shugabannin wata ƙungiyar makiyayan jamhuriyar Niger sun yi watsi da wannan kira. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumuni Barma ya haɗa mana.
A wata bidiyon da aka saka a yanar gizo a yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne, shugabannin ƙungiyoyin da suke kiran kansu na jihadi, waɗanda suka hada da tsohon jagoran 'yan tawayen Mali Iyad Agali da ɗan ƙasar Algeria nan da ke shugabancin reshen Al-Qaida a yankin Maghreb Jamel Okasha da aka fi sani da sunan Yahiya Abdulhamam da Ahmadu Kumfa, wani mai wa'azi irin na masu tsatsauran ra'ayin addini, suka buƙaci al'ummar Kulanin ƙasashen Afirka ta yamma ta ci gaba da ayyukan jihadi a wannan yanki. Kiran da kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi a tabakin shugabanta Abubakar Jallo ta yi watsi da shi.
Kamar mu tsakanin mu da iyaka da Mali ya kai shekara 30 da muke fama da tashin hankali, kwace-kwacen dukiya, kashe-kashe tsakani a al'ummomi, duk wannan mun san da shi. Mali haka ne ake, Burkina haka ne ake, Nigeria wannan ba a kazancin. Kun gani don masalolin suna nan, irin mutanen ƴan ta'adda dama mutane ne wanda in sun zo cikin al'umma sai su diba inda akwai matsala sai su shiga. Kurda sai su shiga, in sun shiga kuma ba alheri za su kawo ba, tashi hankali dai za su kara. Don ka yau mummun tamakon magana da suka yi babu bahilla ce wanda zai karba babun gasu. Duk mai hankali wanda yana tunani, wanda yana da lissahi, wannan maganganunsu wannan ba magana ne na alheri ba. Ƴan ta'addanga da Iyad da Ahmadu Kumfa da wannan Balarabe wannan, na imani da babu wanda zai bi su.
A wannan bidiyo Ahmadu Kumfa ya yi amfani da harshen Fulatanci domin aika saƙo zuwa ga mutanen da ya kira 'yan uwansa, abinda shugabannin makiyaya ke kallonsa tamkar wani salon yaudara. Saboda Abubakar Jallo ke wannan kira ga gwamnatocin Afirka ta yamma.
Idan ba yi aniya ba, ana ba mutanen ga dama su cika al'ummomi, su samu yara, su samu mutane su bi su. Ya kamata kasashen ga su ma iko su yi hattara, su diba wanda za a yi. Duk matsalolin da akwai a nemo sulhu a gyara.
Matsalolin ta'addanci a yankin Sahel wani abu ne da masana al'amuran tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman suka ce yana buƙatar gudanar da bincike mai zurfi akan tarihin al'ummomi da ƙasashe.
Dole ne su ƙasashen Turawa sai sun ba da dama ga ƙasashenmu, ga masu ilimin ƙasashenmu, sun samu sun kai ga takardu na tarihi wanda suka sace daga yankunan mu, suka kai su haran shi cikin ɗakunan su na bincike suka boye. Sai sun ba da dama ma'ilimantan mu sun kai ga wannan takardun, za a samu a fahimci wasu abubuwa a ga inda za a warware mu.
A tsakiyar makon da muke ciki, wasu 'yan bindiga suka sace wani bahulatani a karkarar Torodi ta yankin Tilaberi. Saboda haka bayyanar wannan bidiyo ke ƙara haska fitila akan dalilan sace wannan makiyayi. A wani lokacin da hukumomin Nijar ke ba da sanarwar ci gaba da samun nasarori a farmakin da suka kaddamar da nufin kakkaɓe 'yan ta'addan da ke ɓuya a kan iyakokin ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Niger, inda za mu laika arewacin kasar ta Niger, inda za ku ji cewa waɗansu ƙasashe a ƙarƙashin tarayyar Turai za su tallafa waɗansu takwarorin su na Afirka domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashen. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Waɗansu ƙasashe ne na tarayyar Turai da sun ka haɗa da Jamus da ƙasar Holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar Afirka. Jamhuriyar Niger na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwarar baƙin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai. Sai sun yunƙura zuwa ƙasashen Turai. Wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai ta jaddada
da haka a lokacin da ta kai ziyara arewacin kasar jamhuriyar Niger.
Nous avons peut-être mieux compris
mun gane muhimmancin kulla shika danci tsakanin tarayyar Ture da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara musamman jamhuriyar Niger wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afrika. Dama shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu yayi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da halishin faransanci a kasar Armenia, inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin.
Tuni dai ana iya cewa kasar jamhuriyar Niger ta daɗe da yin tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières CMCF, wannan ko domin kulawa da iyakokin kasar, inda a cikin wannan sabon tsari da aka haɗa gwiwa da kasashen tarayyar Turai din za ta tanadi miliyan 10 na euro tarantarantin 'yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwanni da Maradi, inda bakin haure ke kwararowa. Sai dai har yanzu magabata a jihar Agadez da ke arewacin kasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin kasar ta Nijar suka doka domin takawa masu sana'ar safar dan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa Turai burki. Harisa Falto shine magajin garin Agadez.
Talafin ma da suka ce suna kawowa, ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasar mu ko ta communityin mu ta sake bayan shekara biyu ba. Ta gara ma mu komo mu tsakanin mu an sai dawo na ta ma mu albarka mu samu ta hanya wanda za ta bude mana hanyoyi gina kasar mu gina garin mu mu ci alherin abinda Afrika tsakanin su ke.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Mun gode Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar das da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare, to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarku da wakiliyar Mutajjar Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmumin Aliyu Bununu. To amma za mu koma baya mu ɗora daga inda yake bayani kan mazaunan farko, wato Jamas.
Musamman akwai yanzu mutane da ake kiran su Jamas, suna nan yamma da ainihin tsohuwar Badan das. To su Jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area, daga su kuma sai Sankalawa. To su Jamas mutane ne masu son jama'a, sun zauna da waɗannan da suka zo, kuma su ɗin nan mutanen Gwak ne, jarawan Gwak ne daga Bununu. To su jarawan akwai mu a nan Bauchi State, akwai banda ƙanana-ƙananan, akwai tushe hudu wanda za a ce da Gwak da Duguri da Fakal ɗin nan Fankanawa kenan, Dambaɗawa. To shi Kurma, waɗannan da suka zo daga Tunture dai duk Gwak ne, suna jarawan Gwak ne. Su Jamas ɗin nan sun karɓi su zuwan jarawan nan don sun zauna kusa-kusa da su, su ba su auze mu sosai ba, ba su kuma sauka ƙasa ba. Amma daga baya lokacin duk Kurma sai suka riƙa sauka. To kafin duk Kurma ya rasu a 1927, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa Musta Bedzel missionary ne. To Bedzel ɗin nan sai ya zama na ya zo spreading Christianity ne. To yana ta haka dai yana samun magoya baya dab da zuwan har ya zo 1927 kin gane. To ya zo wannan lokacin ya tarar duk Kurma na da rai, ba su daɗe da shi ba, sai Usman Malaika ya karɓi mulki bayan rasuwar duk Kurma. To zuwan Usman Malaika kuma da masu tun azal suna rike da musulunci, sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba. To sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai, kuma zai ƙara muradin da Usman Dan Hodiya ya zo da su kenan. To zuwansa ɗin sai kotun wa musabbazal mataloli sai da mana lallai dole kai ya ga wanda da ya da su ko ya ce suka shiga suna fata saboda wasu abubuwa da cin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu shi aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in nan dole ka sami matsala to wannan ne yasa sai musabbazal ma sai da abin ko ba zai yi ba ya koma kasar sa to Usman Malika duk wani shugaban da za a fada dai za a fara ta'allaka shugaban daga Usman Malika shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to 1977 da ya rasu sai ɗansa Bilyamin Usman sai ya karɓi mulki to Bilyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa shi ya shiga duniya kasancin Turawa yana ya ɗansa shige su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009 rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Usman shi ne sarkin da suna
da a baya ana tunanin cewa su mutanen da din nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka
to zai da cikin sanarwa abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Guinness of the Book of Africa a cikin na zai yi na inda jara suka kawo da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaka ta yare wadda wasu kalmomi za su kwata dai za a samu wa'yansu da za su zama daidai mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙar yare to hakan shi ya sa muka daka bincike da tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Guinness and the Dumpty in Africa din da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai zama ina pre-emptying wannan na littafi na ne.
Menene harkokin kasuwancin su manoma ne ko dai
mutanen da yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne don noman yanzu a da ita aka fi kamawa da karfi kasuwanci wannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu mai noma dole a samu mai zuwa ya biya ta haka ne aka samu wasu ɗan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda sun ma suka shiga kasuwanci amma jirgin mafiya yawa manoma ne mafiya yawa.
Akan ce kasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taɓa cinta da yaƙi ba a ganinka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka.
To akwai wasu abubuwa da suka faru wanda shi da sarkin Bauchi Ibrahim shi ya ne nufin ya ci gaba da yaƙi to har ma aka ce an kafa irin su kwalci su zambin da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna an kafa su ne saboda strategy wata dabara ta yaƙi aka ce an kafa su ne saboda lokacin da Ibrahim ya zo zai faɗa su wuce inda za su iya noma su tallake za a iya daɗe su da su ta ɗauro ba su ci gaba inda yaƙi ba har suka zo da irin yadda da mai ake kira superstition wani abu ne kamar champi su suka zo suka champa cewa ai akwai wani dutse da ake kira jakiri saboda din sa masa jakiri kenan aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye da yana da yanin gwarri guda ɗaya ba ya da faɗi daga sama aka ce muddin su Ibrahima ba su jirkitar da wannan tsawon dutsen ba da haƙiƙa ba za su tafi yaƙi ba su kuma da suka ji haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana tattaura igiya ana aka je dai aka ɗora a kan jakiri suka ja jakiri bai faɗi ba to a ta aka ta'allaka cewa ai inda jakiri ya faɗi da an tura da yaƙi to muka da fahimta cewa wannan dutsen shi ne bayan su waɗanda suka zo yaƙi su suka je kamar haka ne suka yi wannan aikin. Amma mu ba za mu ce haka ba sai saboda da yanayin da sun da waɗanda da suke ɗin momin da hau da sauran duk dogon da yake wannan kazilin da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci kazilin da yake saboda haka sun suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma waɗannan za su hau sai su suka turo musu zuwa su to da wannan da haka dai aka kasa cin da yake.
To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yanda ake samu a wasu wurare ba duk da yake ana zama tsakanin musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini me ya janyo haka
to abin na iya cewa tun daga tun san wanda yake faruwa sosai dan yanzu zamanin mu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka eh matsalolin da ke gaban su in ba da haka ba ai mutanen sarakunan da sun fi mun sai muna ganin inda sarakuna ne ma suke mulki wata kila a sanya adalci saboda kasancewar su za su iya tilasta wani abu za su iya tilastawa in kace kai yana ne sai sun nuna maka kai ba kai bane kuma sukan bi gaskiya har dai da akwai wasu abubuwa da suka bandi su taka dora abin ba za ka ce tana taka yarci ne ba wai don taki ta bane to sukan yi wasu abubuwa wanda za a iya cewa sun dan karkashe don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunan mu wani office a constitution da zai nuna cewa ga ayyukansu su za su yi kaza su za su yi kaza musamman daga an ce iyayen kasa to amma ba a ba su daman su nuna su iyaye bane duk irin abubuwan da in ka zo kowar ba da za ka wuce ko ka buga takalmi to gani to amma da zamani ya zo constitutional rights mai nanin shi ke nan sai wa'annan suka kau to da sarakuna suna kula da talakawansu ta kuntu wace hanya amma yanzu kowa zaman marina ake wasu sarakunan ma ba a ba su wani abin nan da za a ce suna da wani amfani da suke lura da wani abu wancan da kan sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da ƙafa yau an za a cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution amma yau idan ka zargi sarkin garin mu wallahi ba za mu wani ya lafiya da kai ba amma ka zargi gwamnan mu zai manta da kai to me ka haka saboda dafin an yi adalci sun karɓa adalci sun nuna mutane karɓan juna zaman da
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyarmu ta Jaz Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To masu sauraron mu wannan maimaici ne kuyi muna aikin gafara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu anan yana cewa karfe 10:27 wato karfe 4:27 a Niger Nigeria Kamaru da Chadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko ya fito daga Yakuzi matar Ahmadu Abasha mashina Yobe ta ce salamu alaikum fi Hausa a gaskiya harin kwantam auna da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai akan wasu matafiya a hanyar da ta tashi daga Gomborum ga lazuwa Maiduguri cikin jihar Borno abin Allah wanda ne da takaici muna da'ar Allah ya jika matafiyan da aka halaka a wannan hari daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama na ƙarshen tashi hankula na ƴan Boko Haram a jihar Borno da wacin Najeriya amin sum amin. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna yau dinin Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai washigarin isar shugaba Donald Trump birnin Paris inda isarsa ke da wuya ya ciciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin. Adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar Somalia yanzu haka ya kai 52. A halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban Amurka Donald Trump yana can kasar Faransa wannan bai hana shi cikakkar jami'an jihar California saboda wuta da ke cin dajin jihar ba.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a ƙarfe 9:30 dauke da shirye-shirye da rahotanni da yarda Allah yanzu amadadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayin gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu Voltec wato zanga-zanga ni ne naku Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mu ne lafiya.
Heures sur 24, VOA.